sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumel tare nake da baya ko makiyar da sauran abokan aikin ki kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 25 ga watan Mayu na shekarar 2023. Kafin ku da abin da nake tafa da su ga kanin labarai.
To Sarfilu wata ƙuri'ar jin ra'ayoyin jama'a da Jami'ar Chicago ta gudanar ta gano rabin al'umma Amurkawa sun amince da taimakon soja da Amurka ke baiwa Ukraine. A yau Alhamis ne kuma za a yanke wa Stewart Road wanda ya kafa kungiyar 'yan tada kayar bayan nan ta Old People's Militia saboda rawar da ya taka a tarzoma da magoya bayan tsohon shugaba Donald Trump suka tayar a majalisun dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairu shekarar 2021. Kana ajiya Laraba kasashen Canada da Saudi Arabia sun maido da hudarsu ta diplomasiya da suka wato suka rusa shekaru da kadan da suka wuce a baya.
To kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa Amurka za ta bada tallafin dala miliyan 300 don gina cibiyar bayanai a kasar Ghana.
Muna maraba da sanarwar zuba jarin dala miliyan 300 daga hukumar ci gaban harkokin kuɗi ko DFC a takaice don gina cibiyar bayanai irin ta farko a Ghana.
A jerin rahotanni na musamman da muke kawo muku a wannan kaka ta sauyin gwamnati a Najeriya. Batun nasarori ko akasinsu cikin shekaru 8 na mulkin Buhari shine zamu duba a wannan safiya.
Wato a yi magana wai nasarori ma to mishi yanzu kamar su kana aiki ko kuma dai training mayos lokacin da hau mulki ko koharin sun dauki wani bangare kafa kasa ta karamar hukumar 17 a jihar Borno.
Bayan rahoton da muke tafa da su, Alheri Girsa Abdu za ta shigo mana da shirin ta na domin iyali, amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. Wata ƙuri'ar jin ra'ayoyin jama'a da sashen karatun manufofin jama'a ta Jami'ar Chicago tare da cibiyar NOC mai bincike mai zaman kanta ta jami'ar da suka gudanar sun gano rabin al'ummar Amurka sun amince da taimakon sojan da Amurka take baiwa Ukraine yayin da kwatan Amurkawa suka nuna rashin amincewarsu. Kusan babu sauyi na waɗanda suka amince da wannan abu a bara. Wasu bayanai daga Majalisar Dinkin Duniya na cewa kusan fararen hula 8,000 ne suka mutu a Ukraine tun lokacin da Rasha ta kai mata mamaya a bara. Tana mai cewa duniya ta gaza kare lafiyar fararen hula a kasar. Adadin waɗanda suka mutu a Ukraine na karuwa cikin gaggawa inda shugaban kungiyar Wagner ta sojojin hayar Rasha Yevgeny Prigozhin wanda ya faɗa a jiya Laraba cewa an kashe mutanensa 20,000 a kazamin faɗar da aka daɗe ana yi a birnin Bakhmut da ke gabashin Ukraine. Fadar White House ta ce alƙaluman da Prigozhin ya nuna sun yi daidai da waɗanda suke da shi, wanda Rashin take nuna cewa sojojinta na mutuwa cikin gaggawa. A cikin 'yan kwanakin nan Rasha ta yi ikirarin kwace ikon birnin Bakhmut yayin da sojojin Ukraine suka ce ba za su ja da baya ba kuma suna kokarin kewaye birnin. A yau Alhamis ne za a yanke wa Stewart Road wanda ya kafa kungiyar 'yan tada kayan bayar nan ta Old People's Militia saboda rawar da ya taka wato a tarzoma da magoya bayan tsohon shugaba Donald Trump suka kai a majalisun dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairu shekarar 2021. Masu gabatar da ƙara sun buƙaci alƙali Amit Mehta da ya sanya wa Roth hukuncin ɗaurin shekaru 25 a gidan yari saboda yunkurin hana majalisar dokokin ƙasar tabbatar da Joe Biden na Democrat a matsayin wanda ya lashe zaɓen shugaban ƙasa a shekarar 2020. A cikin watan Nuwamba ne wannan kwamiti na masu taimakawa shari'a a Washington ya tabbatar da aikata laifi akan Roth mai shekaru 57 da Kelly Max mai shekaru 53 shugaban kungiyar 'yan tada kayan bayan reshen jihar Florida na haɗin baki wurin iza masu tada tarzoma. Kwamitin mai mambobi 12 ya wanke mutane 3 a cikin wato kungiyar ta Old Keepers amma dai ya ɗora musu ƙananan laifuka.
To idan an jima kaɗan ba zai sake dawo da labarai kafin nan za mu leƙa ƙasar Ghana inda ministan harkokin kuɗi Ken Ofori-Atta ya sanar da tallafin dala miliyan 300 na lamani daga hukumar ci gaban harkokin kuɗi ta ƙasa da ƙasa ta Amurka. ga cibiyoyin bayanai na Afirka don gina cibiyar bayanai irin ta ta farko a kasar Ghana wanda masana ke hasashen za ta haɓaka kasuwanci da rage tsadar hanyoyin sadarwa a Ghana da sauran kasashen Afirka baki daya wakilin Idris Abdullah ya hado mana da wannan rahoton
Kamar yadda ma'aikatar harkokin kudin Ghana ta yada shafinta na kafar Twitter tace bayan yarjejeniyar asusun lamuni na duniya wato IMF Amurka ta jagoranci hanyar nuna amintuwa da Ghana a matsayin inda za a zuba hannun jari mai riba muna maraba da sanarwar zuba jarin dala miliyan 300 daga hukumar ci gaban harkokin kudi ko DFC a takeice don gina cibiyar bayanai irin ta farko a Ghana Cibiyoyin ADC na shirin fara aiki kan sabuwar cibiyar da za ta bada megawatt 10 a karon farko wanda za a iya fadadawa zuwa megawatt 30 a wani fili mai girman kadada 125 dake birnin Accra kamar yadda Yakubu Lantam Abdul Jabbar shugaban kamfanin fasahar zamani mai suna Colsis ya ce gina wannan cibiyar a Ghana abin murna ne domin cibiyoyin bayanan kwamfuta dake kusa duk kanana ne domin idan wanda suke amfani da su suka dauke sai sun dangana da Afirka ta kudu
inda ka duba data centers da ke garin Garden Nigeria da Ababe su zama enterprise level data center ne they are not huge infrastructure and they take in terms of banking in terms of electricity in terms of e-commerce in terms ya zama da data centers da muke use mostly a kasar England da South Africa ne muke use wanda Microsoft Google da Oracle da AWS suke provide muna wannan data center kuma dai ka duba wannan garuka yana da nisa inda zaka process data ka shi yasa ya bari muna struggle a garin ga in terms of cost of managing data centers
Musa Inuwa mai sharhi kan fasaha sadarwar zamani a nasa bangaren ya bayyana muhimmancin cibiyar idan an kammala ginawa
mu a wurin mu wannan irin taimako shine taimakon da kasashe developing countries kamar Ghana muke bukata sosai to shi cibiyar bayanai dai yana da muhimmanci a wulare dai daban-daban to zaka duba wurin shafin tsaro kenan a irin wannan cibiyar bayanai zai taimakawa wato ci gaban jami'a na tsaro da kuma wurin tattalin arziki da kuma ci gaban kasa
Yakubu Lantan Abdul Jabbar ya kara muryarsa kan amfanin da Ghana za ta samu
amma dai mun samu wannan abu nan gashi nan matasa za su samu aiki da yawa kuma dai ka duba kan da technology na tafiya bangaren artificial intelligence ga messaging da muke using ga dukka yana amfani da data center ne
haka kuma idan an kammala sabuwar cibiyar bayanan Ghana za ta kasance gurin zuwa ga manyan masu zuba hannun jari na duniya waɗanda suka dogara da aika bayanan kwamfuta cikin sauri Idris Abdullahi Bago sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
To madalla a gaida Idris Abdullahi Bago har yanzu dai kuma tare da sashin Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu dai gaba ba dauke da kashi na biyu na labaran duniya
A jiya Laraba, kasashen Canada da Saudi Arabia sun maido da hulɗarsu ta diplomasiya kana suka nada jakadu shekaru biyar bayan rashin fahimta akan harkokin masu kare 'yancin mata lamarin da ya lalata hulɗa da kuma cinikayya tsakanin kasashen biyu. A shekarar 2018 Saudi Arabia ta kori jakadar Canada a kasar kana ta janye nata jakada bayan da ma'aikatar harkokin wajen Canada ta bayyana a shafinta na Twitter wato goyon bayan ta ga wasu 'yan rajin kare haƙoƙin mata da aka kama su 'yan Saudiya sun ta saƙiyar wato 'yan kasar Canada da suke karatu a can Saudi Arabia sai dai an riga yanzu haka an sake su waɗannan 'yan rajin ma'aikatan harkokin wajen kasashen guda biyu sun fitar da sanarwa a jiya Laraba akan shawarar da aka ɗauka a tattaunawa tsakanin Prime Minister Canada Justin Trudeau da Yarima mai juran gado na Saudi Arabia Muhammad bin Salman da aka gudanar a watan Nuwamban bara a gefen taron kasashen Asia Pacific ma'aikatan harkokin wajen Canada ta ce kasashen biyu sun buƙaci maido da hulɗar diplomasiya tsakaninsu ne akan girmama juna da kuma muradi iri ɗaya koke-koke rabuwar kawuna ta siyasa ci gaba da yada propaganda ta turawan nazi masu aƙidar kimbakan fata ta yanar gizo da kuma kusantowar zaben shugaban ƙasa na shekarar 2024 suna ƙara jefa amurka a cikin yanayi na barazana a cewar sabon gargadi da ma'aikatan harkokin wajen amurka ta fitar A jiya Laraba ma'aikatan harkokin cikin gida ta Homeland Security ta sake fitar da wata sanarwar gargadi ta ƙasa baki daya akan ta'addanci tana mai cewa cakuɗewar fushi da aƙidar tsaurin ra'ayi da kuma damarmaki suna ci gaba da zama babbar barazana ga harkokin cikin gida a Amurka wannan ne karo na takwas da ma'aikatan harkokin cikin gidan ta fitar da irin wannan gargadi tun daga shekarar 2021 inda gargadin na baya ya maye gurbin wanda aka fitar a watan Nuwamba gargadin na zuwa ne kwanaki bayan da wani matashi mai shekaru 19 daga jihar Missouri ya dauko motar da kunkaya ta haya ya afkawa shingen jami'an tsaron fadar White House kafin ya fitar da tutar turawan Nazin haka zalika wannan ne na zuwa a yayin da kasar ke tunawa na zagayowar shekara na harbin kan mai uwa da wabi da aka yi a makarantar Uvalde a jihar Texas wanda ya sanadiyar mutuwar yara 19 da malamai biyu
Labaran duniya kenan aka saurara ganin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla a jerin shirye-shirye na musamman da muke gabatar muku kan shirin sauya gwamnati da Najeriya ke yi. Yau wakilin mu Abuja Umar Faruk Musa yayin nazari ne akan nasarori da aka san haka a tsawon shekaru 8 da Muhammadu Buhari yana mulkin Najeriya.
Yanzu dai ƴan kwanaki kaɗan ne ya rage shugaba Muhammadu Buhari ya kammala wa'adinsa na biyu kuma na shekara 8 a matsayinsa na shugaban ƙasar Najeriya. A lokacin da yana kamfe shugaba Buhari ya alƙawarin yaƙi da cin hanci rashawa da matsaloli na tsaro da kuma inganta tattalin arziki na Najeriya domin samar da ayyukan yi da kuma yaƙi da talauci. Akan waɗannan muhimman batutuwa na tuntuɓi Dr. Usman Bugaje tsohon dan majalisar wakilan taron Najeriya kuma kusa a al'amuran da suka shafi ci gaba a ƙungiyoyi na arewacin Najeriya domin in ji tsokacin da zai yi akan nasarori ko akasin haka na gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari inda yake cewa
maganar mulki na General Muhammadu Buhari na shekara 8 nan sai je mu ce hasbunallah wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir Allah kar ya ƙara nuna mana irin shi Allah kuma ya kawo mana sauki daga cikin irin wannan musiba da aka jefa wato a yi maganar wai nasarori ma to ni sai in duka musu ko kana aiki ko kuma dai alaini mayoni
amma in ka dubi Naija Bridge ta kudu maso gabacin Najeriya da hanyoyi da aka gina da kuma samar da tsaro da aka samu yayi sauki a arewa maso gabas in ka kwatanta a baya baka gani waɗansu ci gaba ne tunda hatta na arewa ma ana gina hanyoyi wanda yake ko ba a gama ba amma dai an yi nisa gurin gama su
muna bin hanyoyin nan idan ka ga ɓarnar da aka kadarorin da aka hada da mutanen da suka mutu da wanda motar su ta lalace da wanda kadarar su ta lalace wallahi musibar da ke cikin wannan aikin da ake gani wato ta wuce aikin shi kansa kuma har yanzu ba mu san kuɗi nawa aka yi amfani da shi ni gaskiya ba wani abu wanda zan gani wanda zai ce gashi a burge sai ba mu taɓa ganin ma rashawa da cin hanci da irin wannan yanzu ka jibi wasosan da ake yi jibi bashin da ake ci ana faccewa biyan bashi daga dukkan abin da Najeriya ce mallaka ya kai wajen 97 uku kawai wato cikin ɗari ya rage mana amma a hakan fa aka je aka ciro bashi na kusan biliyan na dalar Amurka.
Malam Garba Shehu shi ne kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya kuma wa'adin nan guda biyu da shugaba Muhammadu Buhari ya yi tare da shi aka yi don haka shi ne mafi dacewa ya mai da martani akan soke-soken da ake yi cewa da walaki goro amiya akan mulkin da shugaba Buhari ya yi a Najeriya.
Na karɓar magana tsaro lokacin da ya hau mulki boko haram sun ɗauki wani ɓangare kafa ƙasa ta su ƙaramar hukuma 17 a jihar Borno tana ciki wata daga Yobe wata daga Adamawa yau idan ka duba wannan ƙasa ta su babu ita don ka duba maganar tattalin arziki na ƙasa sannan su gaba baya bin hukumar kukan da yake Najeriya ban fitin kawai ta sa a gaba wato tattalin arzikin Najeriya akan kafa ɗaya yake tsaye yau an faɗi daga tattalin arzikin Najeriya kudin da yake shigowa ta wasu fannoni harkar yanar gizo na ICT harkar noma ya fi yau ban fitin ana samar da taki ga manoma ƙungiyar manoman shinkafa sun ce suna da sababbin mambobi sun kai miliyan 15 wannan dubban manoma da aka samu suna samar da shatoshin shirin shinkafa ta kai ta miliyan 8 zuwa miliyan 9 a sabili da shinkafa da ake samu a gida an kafa sababbin masana'antu na shinkafa sun fi ɗari yanzu a Najeriya a jihar Kano guda 62 ake da ita wannan magana ta rashawa da cin hanci a shugaban Muhammadu Buhari ya yi rawar gani saboda yau in dai ka ce kuɗi za a ce maka ci wanda haka in ka duba abubuwa da aka yi na kyautata rayuwa abin da ya kamata ki yi an yi shi fadar ka samar da wutar lantarki titina gadoji duk da jirgin kasa yau ɗin da yake maka magana yan kwanaki da ya rage shugaban Muhammadu Buhari babu lokacin da za a kaddamar da
Malam Nasiru Gwangwazo edita ne a jaridar Manhaja kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum kuma shi ma ya yi min tsokaci akan shekaru 8 na shugaba Muhammadu Buhari inda yake cewa
shugaba Muhammadu Buhari kowa ya san an zabe shi a 2015 ne saboda zargin da ake gwamnatocin baya na gazawa ta fuskar tsaro ta fuskar tattalin arziki da abin da ya shafi cin hanci da rashawa amma waɗannan abubuwa guda uku babu wanda in ka kalli tarihin shekara 8 da yana mulki wanda ya samu bunƙasa ya samu ci gaba a wannan fannin yawan mutanen da aka kashe a zamanin shekara 8 din sa na mulki sun fi waɗanda aka kashe kafin ya hau mulki bisa ƙididdigar da masu zaman kansu suka yi duk da cewa kuma yawan kuɗaɗen da shi ya kashe a zamanin sa na tabbatar da tsaro yanin nan kamar abin da aka taba kashe a tarihin Najeriya a baya ko yakin ba sa sa ba kashe irin wannan kuɗin ba a harkar cin hanci da rashawa zarge-zarge da hukunce-hukunce da aka dinga samu yawan kuɗaɗen ba a taba samun wani lokaci da aka sami irin waɗannan zarge-zarge ba kamar a zamanin sa maganar tattalin arziki talaucin da ƙasar ta shiga ita a kan kanta a matsayin Najeriya talaucin da ta tsinci kanta cikin bashi
al'ummar Najeriya dai za su gaba da muhawara akan wannan batu akan nasarori ko kalubale da suka dabaibaye gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari a wa'adin shi na shekara 8 a Najeriya Umar Faruk Musa mu Amurka a Abuja Najeriya
to a gaida Umar Faruk Musa ana sauraron shirin nan ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1931 4960 sai kuma kilohertz 530 a matsakaicin zango a nan Washington DC agwamu na cewa karfe 1:17 na dare yanzu kuma sai shirin mu na gaba
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka mai ba
dan ana magana yanci a doka muna magana akan haƙƙi mu shi muke fahimta yanci
ilmance idan aka ce yanci ana nufin tabbatarwa da mutum dukkan wani abu da shari'a ta zana ta ce na sani yi wajibi idan ba a sauke shi ba mafi yawa Allah ne yake kama wanda bai sauke shi ba shi kuma haƙƙi ne shi yana da damar da zai iya yin ƙara ya nema
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya ga waɗanda suke bin shirin domin iyali daga cikin batutuwan da muka tattauna akai a lokutan baya mun haska fitila kan batutuwa da dama da suka shafi mata kama daga rawar da suka taka a zabukan da ake gudanarwa a kasashen su nasarori ko akasin haka da matan da suka tsaya takara suka samu batun kashi 35 cikin 100 na guraban siyasa da suke nema da dai sauransu wani batu da ya fita fili a dukkan tattaunawa shine ganin yadda har yanzu ake ci gaba da samun mabambantar ra'ayoyi game da yancin mata yayin da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ke bankwana ta Bola Ahmed Tinubu kuma ke nada hannun riga na kama aiki tambayar ita ce menene makomar mata a sabuwar gwamnatin da za a kafa ranar Litinin babu shakka Hakar mata ta ganin an dama da su ba za ta iya cimma ruwa ba a kowace gwamnati sai idan waɗanda suke cikin gwamnatin sun fahimci yanci da ake batu akai batun da shirin domin iyali zai haska fitila kenan a wannan tattaunawa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranta
dangane da haka ne muka gayyato barista Aisha Aliyu Tijani malama a kwalejin najarin harkokin shari'ar musulunci da addinin islama ta Kano a hannu guda kuma akwai malam ustaz Abdulsalam Abubakar Babangwale mutum na uku shine kamar ya hashu aibu ungugo ne kula da al'amuran da kullun da fashin baki tunda zance muke na ma fahimtar ma'anar fassarar ko fassarar ma'anar yanci musamman in an alakanta ta da mata barista ko idan aka ce yanci na mata me ake nufi ko kuma yancin kansa kafin mu alakanta shi da ku
a takeice dai in an yi kamar magana yanci kalmar yanci a Hausa di ba malamar Hausa bace amma fahimtar da jama'a suke magana yanci ita kanta kalmar in an yi ta kamar a fitar da mutum daga wani yanayi na bautar da shi da ake yi wannan shine yanci a kuma hankalce ko in ce a ilmance mu idan ana magana yanci a doka muna magana akan haƙƙi haƙƙi mu shi muke fahimta yanci to shi isa idan ka shigo jama'a kana maganar yanci musamman a Kano kace kuma yanci kuma kace mata to duk farin ka sai an maka kallon baki ba ma mai karbarka kuma ba mai maka marhaban dalali musamman maza a Kano saboda duk inda ka fadin mace kace yanci to su ka sorry to say maza suna tsoron kalmar yancin mata ba sa santa saboda dalilai wanda in muka zo tattaunawa zai zo ya biyo baya shi isa komin kyan abu in ka taho da shi komin ribarsa komin amfanuwarsa kai mutuka komin dacewarsa da musulunci in har ka dora masa kalmar yanci a Kano ma ba za a karbe shi ba
kuma ka alakanta da mata
kuma ka alakanta wannan yancin ga mata to a Kano ba mai maka karba arziki to saboda fahimtar da aka yi mata da tasha bamban da fahimtar ta ilmance amma a ilmance abinda ake nufi ai mu in a doka ana magana right shine dai kalmar da turanci ko a Hausa an fassara ta yanci mu muna magana ne akan haƙƙi haƙƙin mutum amma idan ka zo ko kanan ka zo a Hausance kace kana magana haƙƙi akan haƙƙin mata za a saurare ka har a taya kama amma kana amfani da waccan kalmar ka kace zance
to shikenan zamu dawo zaki dora malama Abdulsalam a mahangata addinin musulunci ya abin yake ne kaji abin da barista ta faɗa fa
yanci kamar yadda barista ta faɗa shine ciro mutum daga yanayi na bauta a dawo da shi yanayi na zama da bautar kuma akwai wata mutum yake tasowa a cikinta kamar wanda aka haife su ƴaƴan bayi da kuma wanda wani dalili na hukunci na shari'a yake rataya akan su su zama bayi kamar wanda aka kwaso a filin yaki amma kuma a musulun a ilmance idan aka ce yanci ana nufin tabbatarwa da mutum dukkan wani abu da shari'a ta zana ta ce nasa ne wanda ya dace da zuciyarsa da kwakwalwarsa da kuma rayuwarsa gaba daya shine ake kiransa haƙƙi wanda yana da dan bambanci da wajibi domin shi wajibi idan ba a sauke shi ba mafi yawa Allah ne yake kama wanda bai sauke shi ba shi kuma haƙƙi mai shi yana da damar da zai iya yin kara ya nema to akwai wasu abubuwa da mutane suke da su umuman waɗanda wani lokacin mutane ne za su ba su su sai su ki ba su to sai a samu wata hukuma ko kuma wata kungiya da za ta wayar da kai akan lalle a ko a tirsasa ko a wayar da kai akan cewa waɗannan abubuwan a dauko su a kawo musu su a sadar da su zuwa gare su to galibi in aka ce yancin mace to ana so a ce wani yanayi na a tabbatar mata da abin da ya cancance ta wanda zai iya dacewa da zuciyarta da kwakwalwarta da kuma rayuwarta gabaki
to ina aka samu misali akwai cin karo ne tsakanin yancin da watakila ake ta kware matansa cewa ana tauye shi har ma kasashen yamma misali suke shigo da wasu tsare-tsare na ganin cewa an kawar da wannan yanayi ko kuma a rahin fahimta ne misali
a irin abubuwan da suke fitowa da su na cewa su ne haƙƙin mace wanda da su za a yanta mace in ka auna su za ka ga waɗansu su dama mu a musulunci akwai su to masu ken kenan amma mafi yawancin su kuma idan ka auna su ka zuba su a fefe sai kaga ko su idan suka tashi tsaye wajen tabbatar da mace irin wannan to lalata ta za su yi ba wai yanci za ta ba su ba to yasa a jumlace galibi zaka ga akwai taka tsantsan da kuma wani tsantseni a wajen malaman musulunci da kuma wato masu da'awa da sauran musulmi a umman akan batun yancin mata so da yau da gobe ta tabbatar da galibi waɗanda suke yawan maimaita wannan abun to ba da irin manufar da mu muka samu muka gaje ta a shari'ance bane
to bare da Shuaibu Ngogo yawanci ku kwamarawa da ake cewa ku ne kuke wato kwarmata yanayin yancin nan ko kuma rashin sa misali ko an take shi ko kuma an samar da shi misali kenan akan samu wani yanayi a ce kuma ba ku fahimci waɗannan rabe-raben ba misali ko kuma rashin wannan fahimtar ta ma shi kansa yanci din da kuma inda zai aiki misali yasa wani lokaci kuna yi ne kawai a cikin irin wannan da haka har yanzu ba a kai ga samun fahimtar ma yaya yancin yake ba kuma ya zai amfani da shi
to watan kamar yadda ni na fahimci yancin nan akan dan adam magana ce ta shari'a yancin nan magana ce ta guda daya magana ce ta dama magana ce ta irin me Allah subhanahu wataala ya halicci mutum dan shi menene haƙƙin sa wani irin haƙƙi Allah subhanahu wataala ya dora wa mutum akan sa maganar yancin mata da ake generally magana ce da ake yin ta akan ana musamman ma tsakanin amfififita ta tsakanin mace da namiji misali miji da mata shine tashi na farko sannan na biyu tashin mace tun daga lokacin da take yaniya a cikin gidansu zuwa girman ta aure da ita ga wani har ta kai ga yanda za ta samu ilimi ta samu abubuwa duk maganar yancin da ake bai fice irin wannan ba ya za a taso da mace a matsayin ta na mace wani abu za ta yi wani abu wata irin dama take da shi na ta tashi ta rayu ta nemi ilimi ta girma wata irin dama take da shi ne yanda za ta zama mutum ita ma a duniya kamar kowa
to ba ku fahimci hakan ba kenan wajen wannan rabe-raben ka bai da na faɗa wajen talata shine sa wakila ake ganin cewa waccan agenda ce ta yamma ko kuma wannan ta gabas ce
to dan gama a Afirka babu wani sabon abu da zai zo da wanda suke da madafin iko muddin ya shafi wani abu na canji misali da zai nuna hakikarin damar da wani yake da ita akan wasu da suka datse suna danne shi kai tunanin cewa ba zai kalubalance ka ba
aiko ka fara sosa inda yake wa mata da dama kaikai sai dai kash lokaci ya kwace mana sabili da haka tilas bujabarki nan sai mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana mu dora inda muka tsaya a wannan bayani na Comrade Ngogo muna godiya ta musamman ga bakin namu barista Aisha Aliyu Tijani da Ustaz Abubakar Abdulsalam Baban Gwale da kuma Comrade Yahaya Shaibu Ngogo sai kuma Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata su ne duniya su ne dadin duniya mata
madalla da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaice
to sarkula a takaice wata ƙuran jurayoyin jama'a da sashen karatun manufofin jama'a na jama'ar Chicago tare da cibiyar NOC mai bincike mai zaman kanta ta jama'ar da suka gudanar sun gano rabin al'ummar Amurka sun amince da taimakon soja da Amurka ke baiwa Ukraine yayin da kwatan Amurkawa suka nuna rashin amincewarsu kusan babu abin da ya sauya cikin waɗanda suka amince da hakan a bara A yau Alhamis ne za a yanke wa Stewart Rhodes hukunci wanda ya kafa kungiyar nan ta 'yan tada ƙayan baya ta Oath Keepers Militia saboda rawar da ya taka a wurin tada tarzoma da magoya bayan tsohon shugaba Donald Trump suka yi a majalisun dokokin ƙasar Amurka a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021. Masu gabatar da ƙara sun buƙaci da alkali Ahmed Mehta da ya sanya wa Rod wato hukuncin ɗaurin shekaru 25 a gidan yari saboda yunkurin hana majalisa tabbatar da Joe Biden ɗan Democrat a matsayin wanda ya lashe zaɓen shekarar 2020.
To madalla masu sauraro baki ɗaya abin da ya sabo kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu san kira muku da wani sabon shirin da zai zo muku da shirin na kasa ba kasawa ba har ma da rahoto kan karin kuɗi da rikicin Sudan ya janyo mani ya tambana a Najeriya yanzu a madadin Zanna Baba Yakubu Makeri da ke na gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu ne Mr. Robert ni Sarfila Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa an jima kadan da hantsi da misalin karfe 8 na wannan safiya assalamu alaikum